إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da haɗuwa a cikin wannan masallaci, masallacin Juma'a na Professor Egwandu da ke a nan unguwar Sabuwar Alkilla. A yau Asabar 26 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kamar yadda kuka sani, muna fuskantar wani wata mai albarka, wani wata mai tarin daraja, wani wata da dukkaninmu muke murna da jin daɗin zuwan shi, wani wata da ake buɗe ƙofofin aljanna, a rufe ƙofofin wuta, a ɗaure shaidannu, wani wata da shigowar shi musulmi na da rai babbar falala ce, karkarar zunubai ne, wani wata da kowane shekara yana shigowa, kowace shekara kafin ya zo cikin farin ciki ake da murna da karɓar wannan wata. Kamar yadda sanarwa ta gabata, muna da shi ma babban malami da kodayaushe shigowa ya kai sakkwato, kuma ko da yake farin ciki muka yi murna muka yi shigo Sokoto, ba mu gajiya da shi. Kullum muna saurare na ta rediyo da wasu kafafen yaɗa labaru, kuma muna ƙaruwa da shi, muna alfahari da shi, Sheikh Aminu Daurawa, Sheikh Dr. Aminu Daurawa hafizahullah. Kamar da sanarwa ta gabata, ya zo wannan gari na Sokoto, wanda yake ya saba zuwa, kuma ya saba fa'idantar da mu, kuma da nishaɗantar da mu, da ilmantar da mu, kuma muna jin daɗin hakan. Ya zo ne akan wasu taruka, ya zo ne ɗan gajeren lokaci, ya zo yau. Muna gode ma Allah da ya saukar da shi lafiya, ya halarci taro da aka yi ɗazu na kwamitin Ramadan Feeding Program, ne da za a dinga ciyarwa azumi a kamar yadda aka saba a nan jihar Sokoto, inda ya yi jan hankali ga NG5, wato waɗanda ake ba amanar wannan abincin su ɗauka daga gidan tarihi su je su dafa su fi sama sauran jama'a su ci. Ya yi musu jan hankali mai shiga jiki na su ji tsoron Allah, na farko su gode ma Allah da ya sa su cikin harkar ciyar da mai azumi. Kowa ya san falalar da a cikin ciyar da mai azumi, kuma a ce yau ka yi musharaka da ko menene, to ba ƙaramin zaɓi ba ne, abin alheri ne. Ya ja hankalinsu kan riƙe amanar da aka ba su da kuma yadda ya kamata aikin ya kasance daidai. Ya yi musu nasiha, mu ma ya yi mana nasiha, mu da ke jagorancin abin. Yau kuma wannan lokacin malam shi ya zaɓi, da muna tunanin in ya zo ya je ya huta, sai ya ce idan ya zo a sa wa'azi tsakanin magariba da isha'i. Dama malam, ina ka hito wa'azi, ina za ka je wa'azi? Yan shekarun da suka wuce na taɓa tsaya ne akan wani abu nake, amma ba san kana. Yace in wa'azi ne a sa kawai. Yace ai ni ko da yaushe ba kakka ji shakkar tsaya na, indai a dan a tunatar da mutane ne. Muna fata Allah ya saka mai da alkhairi, kuma ya karɓi wa'annan ayyuka da zirga-zirga da ake ta yi, kuma ya sa cikin mizani, ya ƙara ba da ikhlasi. Inda kurakurai suka shiga, Allah ya ba da ikon ganewa a gyara wa'inda ba a gyara ba, da wa'inda aka gyara duka Allah ya yafi. Sheikh Malam Aminu Daurawa zai muna magana a kan guzurin Ramadan, wanda dukkaninmu muna buƙatar shi. Wani guzuri muka tanada a Ramadan, daga wancan Ramadan in na tula ko ɗaya ba, wannan zafin da aka fara aka maka Allah, wani na fara aka sha biyu sai ce a sha'auta ga yadda. Sai ajiye sai ayi yana da ota yana da ujumi. To wani guzuri muka yi na tsoron Allah, wani guzuri muka yi na tanadi, wani guzuri muka yi na shiri. Shagga sa Aminu Daurawa insha Allah.
To yayi ke. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يبدو مكجي لقدام هو دكتور كوميشنر الإمام استجاب الثاني من الهلا حفظه الله سوى يومنا يمتيني كو 26 ga watan Sha'ban, muna daf da shiga cikin watan Ramadan shekara ta 1447, wanda 14 ga watan 2026. Kamar yadda dokta ya faɗa, ni da na zuga yatarsa komai nake tsayawa nake yi in zo, domin gaskiya yana buƙatar mu dinga taimaka masa da addu'a, mu dinga taimaka masa da ƙarfafa gwiwa, mu dinga taimaka masa bisa wannan nauyi da aka ɗora masa. In yayi nasara, duka mu mun yi nasara. Ya samu matsala, duka mu mun samu matsala. To mu taya shi da addu'a, mu taimaka masa da shawara, mu ƙarfafa masa gwiwa. Kuma wannan abu da muke gani, ni ne magana da gwamna yana jin daɗin aiki tare da shi. Kuma sannan abubuwan da mu da kuke gani ba taɓa ganin irinsu ba na addini da gwamna yake ta yi duk da shawararinsa ne. Gwai da ake ta gina masallatai, ake gyara su, ake inganta su, gwai da ake har ƙara ƙarfafa harkar ciyarwa da harkar bawa limamai da ladanai da kuma shirya bitoci na wayar da kai da ilmantarwa da ƙarfafa ayyukan da'awa da samar da hisba da kuma sama mata mazauni da kayan aiki, duk waɗannan abubuwan an yi ne a ƙarƙashin ma'aikatarsa. Kun ga wannan babban nasara ce da muke alfahari da shi, ko muke masa addu'a Allah ya ƙara wa mai girma gwamna nasara, Allah ya ƙara wa Dr. Jabir nasara a wannan aiki da aka ɗora masa. To sannan abu na biyu, wannan gari na Sokoto dama garinmu ne. Yawwa, kowa yana alfahari da ƙasar Sokoto, yana jin ƙasar Sokoto ƙasarsa ce, duk abin da ya same ta na alheri ya same shi, haka kuma fatan alheri ga wannan ƙasa tamu ta Sokoto. Allah ya ƙara mata lafiya da zaman lafiya, ya ƙara albarka da alkhairi, ya ƙara haɓaka zaman lafiya cikin arziki da zamantakewa. To kamar yadda muka ji cewa muna daf da shiga cikin watan Ramadan, mu ya kamata a ce mutum ya yi shirye-shirye domin fuskantar manyan abubuwa da ake gudanarwa a cikin wannan wata na Ramadan. Waɗannan abubuwa daga nan zuwa sallah, akwai manya-manyan ibadu guda goma. Waɗannan ibadu guda goma daga nan zuwa sallah, manyan ibadu guda goma ne. Takwas a cikin watan Ramadan, biko masu biyo daf da Ramadan shine fiddakai da kuma sallar Idi, kuma suna da alaka da karewa watan Ramadan din. Don watan Ramadan na karewa sai fiddakai sai sallar Idi. To waɗannan manyan ibadu guda takwas da waɗancan guda biyu, in dai mutum ya tsiyaye su da inganci, ya yi su da kyau, to muna fata a ga canji a rayuwarsa a cikin bayan Ramadan. Kuma zai fita da certificate na taƙawa da imani da kuma ƙara gyaran aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da kuma zamantakewarsa da jama'a. Ibada ta farko shine azumin watan Ramadan. Wannan azumi na watan Ramadan a cikin ibadu duka bayan imani babu wata ibada da take nuna mutum na Allah ne irin azumi. In ana son a gane shi, yasa wani mutum da ya ce wa wani malami, ina tsoron ko ni munafiki ne, sai ce in dai kana ibada uku to kai ba munafiki ba ne. In dai kana azumi, in kana istighfari, in kana yin ɓoyayye ibadar da ba mai ganinka sai Allah, to kai ba munafiki ba ne. Don munafikai su ba sa yin abin da ba a gani ba. To shi azumi, ba wanda ya san mai azumi sai Allah. Don mutum zai iya shiga ɗaki ya samu malmalar tuwo lafiyayya, zuba mata miya, ya cinye abinsa, ya sha ruwa, ya je gabakinsa, ya fito yana wash, anya za mu iya kaiwa? To bai ma ɗauko ba ne ya kai. Kuma ba wanda ya sa a duniya ya ce ga su wannan a cikinka baka ɗauko ba. Ashe as-sawmu li wa ana ajzibi. Azumi na Allah ne, Allah ne kaɗai yake wa masu azumi sakamako. Sannan azumi, sai muka dubi nau'in ibada. Ibada muna yin ta nau'i-nau'i ne. Akwai ibada badaniya, a cikin rukunan musulunci guda biyar akwai ibada qalbiyya, akwai ibada badaniya, akwai ibada maliyya, akwai ibada qauliyya, akwai ibada murakkaba min al-mal wal badani. In ka dauki shahada, ita ce rukunin farko a cikin rukunai biyar. Ita aiki ce ta me? Qauliyya ce, qalbiyya ce, kuma badaniya ce. Domin ana san la ilaha illallah ta ratsa zuciyarka ta zauna, ta shiga bakinka ta zauna, ta shiga gaɓanka ta zauna. Shi yasa ake fassara ta da qaulun wa amalun wa i'tiqadun. La ilaha illallah su ake ta zama a bakinka akwai ta, a zuciyarka akwai ta, a aikinka ma akwai ta. Ma'ana ba za ka yi aikin da ya saba wa la ilaha illallah ba, ko ba za ka faɗi abin da ya saba la ilaha illallah ba, ko ba za ka kujire abin da ya saba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Don ka dauki azumi da sallah su kuma badani da bado na ake yi. Sallah za ka ga in an tashi ta'arifin sallah sai a ce aqwalun wa af'alun muftataha bitakbir muftatama bitaslim ma'a bitaslim. To sallah aqwalun ne wa af'alun. Wasu ayyuka ne za ka aikata da wasu abubuwa da za ka faɗa da bakinka waɗanda kake buɗe su da Allahu Akbar kake gama su da Assalamu alaikum. Don ka shiga cikin sallah ka duba karatun Qur'ani da baki ake yi, tasbihi, tahmidi, tahiyya, salatin annabi, addu'a. In ka duba tsayuwa, ruku'u, ɗagowa, sujjada, ɗagowa, zama, karkaɗa hannu, sallama, da aiki ne na gangan jiki. Kaga ashe badaniya ce ita ma. In ka ɗauko zakka ibada ce maliya, saboda zakka kuɗin da Allah ya baka ne yake son ka cire wani shashi daga ciki ka ba wanda Allah bai bashi ba, sai zama Allah ya bashi ta hannunka. Amma da aka tambayi wani kuɗin waye a hannunka, yace na Allah ne amma a hannuna. To wannan na Allah dake hannunka ne Allah yake so ka gutsira ka ba wancan. Za ka ga ibada ce maliya. In ka ɗauko aikin haji za ka ga murakkab ne minal mali wal badan. Ka ba da kuɗinka kuma ka je da kanka. Shisa Allah ya ce manista ba a ilaihi sabila. Ka muka ɗauko azumi za mu ga a cikin nau'in ibada bari ya fi a cikin azumi. Ita ibada ce tarkiya, akwai ibada fi'iliya, akwai tarkiya. Wasu abubuwa ake so ka bari tare da niyya. In an tashi ta'arifin azumi sai a ce me ibadatun makhsusa fi zamanin makhsus, menene? Ko al-infaq an al-muftirat min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams ma'a niyyati ta'budu lillahi ta'ala. Sai kaga ibada ce rikewa, kamewa, hanuwa daga wasu abubuwa, daga cetuwa al-fajr zuwa faduwar rana, waɗanda suke karya azumi da niyyar ibada. Waɗanda abubuwan da suke lalata azumi ko suke bata shi za ga abubuwa ne da malamai suka lissafa su wajen guda bakwai ko takwas. Na farko suka ce dole azumi ba zai ba sai da niyya, dole ne sai da niyya. Ita kuma niyya tana buƙatar ta'ayyun da jazm ko da kuma an takuna billahi. Niyyar azumi ba za ta tabbata ba sai ka yi ta bil jazm, ka yanke azumin za ka yi. Ba za ka ce zan yi niyya in azumin nan ko azumin nan ko, ba a yin kokwanto a cikin niyya. Dole a samu aljazmu, ka yanki cewa lalle gobe za ka tashi da azumi. Ba za ka niyya ka ce in gobe ɗaya ga Ramadan to na yi niyyar Ramadan, in ba ɗaya ga Ramadan ba ne to dama Alhamis ce ko Litinin na yi ne azumin Litinin. Ba a yin wannan taraddudin, dole ka yanki. Sannan na biyu, ka yi ta da daddare. Niyyar azumin watan Ramadan dole a yi ta da daddare kafin alfajiri da keto. Ba kamar azumin nafila ba ne da in ka farka musamman irin masu cewa sai gari ya waye ɗin nan, to shi kawai na gari ya waye masa ba matsala. Ka kai azahar ka ga ba ka ci komai ba, ka bintika duk gari nan ka rasa wanda zai baka lomar tuwo, ka ce Allah na yi niyyar azumi. Shi na nafila mai hukun kai asara biyu, ba ka ci ba ka samu lada ba, sai ka yi niyyar sa da rana. Amma shi farilla dole sai ka ɗauko shi kafin alhijira ke to. Sannan na uku, sai an samu istimrariya a niyya. Ba za ka ɗauko niyya da rana kuma ka ce ka fasa ba, in ka fasa azumin ya lalace. In ka ɗauko niyya da rana sai ka ce kai na fasa niyyar nan, to fasa niyyar ya lalata ibadar. Dole a samu waɗannan abubuwan guda uku a cikin niyya, a yi ta da daddare, a yi ta babu taraddudi, kuma a ci gaba da amfani da ita har zuwa lokacin da za a ƙare azumi. Abu na biyu shi ne ka a kusanci iyali. Sai aka duba abin da duk kake so sai aka hana ka yin sa azumi. Duba da yadda muke shi da matarsa Allah ya halatta maka ita a kowane lokaci, amma sai ware wani lokaci yake banda wannan lokaci. Banda wannan lokaci. Wani mutum ya zo wajen Annabi alaihi salatu wassalam yana ya ga rigarsa yana kartar jikinsa yana cewa ya halaka. Me ya halaka ka? Yake na afka wa iyalina ana azumin watan Ramadan. Sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce za ka yi azumi 60 wanda ya karya ɗaya zai yi 60 zaka ce da miskini 60 zaka yanta baiwa kun ga ashe girman azumi idan ka lalata ɗaya da gangan ta hanyar jema iyalanka sai ka yi guda 60 irinsa shine neman gafara kuma sai ka rama ɗaya 61 zaka yi ka rama wannan kwa ɗayan kuma ka nemi Allah ya yafe maka ta hanyar yin azumi guda 60 kun ga ashe azumin Ramadana ba wasa bane tunda kankanan laifin karya ɗaya sai ka yi guda 60 irinsa ko ka samu masu jin yunwa yake Allah yana da sausayi sai ya masa laifi sai ya ce a nemi jin yunwa a ba shi abinci duk wasu ayyukan kafara da Allah za ka wa laifi amma sai ce duba mai jin yunwa au ita'am eh 60 miskina ka ce da miskini 60 ka samu mutum 60 masu jin yunwa kai musu abinci plate 60 da nama da komai ko ka ba su ɗanye duk wanda ya tara mutum 60 ya ba su abinci su 60 suka ci suka koyi suka ce mai gida zai dalili ita Ramadana na karya da gaba sai Allah ya kara don wannan gaskiya ne da karya da karya azumin nan ba za iya cira mutum 60 ko kuma yanci ku duba girman yanci a gurin Allah Allah kai ne sai ce tuban akwai bawa a garin ku je kaka sallame shi daina bauta kenan da yaki da yunwa da yaki da rashin yanci da kuma horar da mutane a kan su san girman Allah suna daga cikin abin da yake yin kafara a kansu wanda ya azumi 60 an hore shi a kan ya san girman Allah wanda ya ce da miskini 60 ya yaki da yunwa wanda kuma ya yanta bawa ya yantar da mutum daga bauta su ne hanyoyin da ake kankare wannan to amma saduwa ta take zo wa mutum ta fuskoki guda biyar wata ran za ka yi da gangan wata ran za ka yi da mantuwa wata ran za ka yi da kuskure wata ran za ka yi da zahirci wata ran kuma za ka yi an maka tilas to ta yaya za ka faru waɗannan biyar din a ina za a samu mantuwa ana iya samun mantuwa mutum ya sadu da iyalansa shi ya manta ita ta manta suna azumi kuma a Ramadana suke ko ba su tuna ba za a iya samu na? Ba zai yi ba manta ta yaya su za a iya samun jahilci sun jahilci su musulmi ne sun ɗauko azumi amma sun jahilci cewa mai azumi ba zai je ma iyalansa ana tuba bai san wannan hukuncin ba kwata-kwata za a iya samu ana samun ko to na uku kuskure kuskure shi ne ya ɗauka rana ta faɗi ko ya ɗauka alfijir bai keto ba na? Za a iya samun wannan ma ko to wani ya zo itarar da kai da matarka ɗan fashi da makami ko ɗan waye ko ɗan waye ko ko ma wani irin mutum ne ya zo maka da wuƙa ko bindiga ko abin kisa ya ce kai na san azumi kake kuma na san matar da za ka azumi take to ina san dole ke kun yi mu'amala a wuri in ba ka ban kashe ka ko in kashe ka ko in kashe kuma ka tabbatar da gaske yake zai iya faruwa haka? Zai iya faruwa to shi yasa malamai suka kasa abin biyar suka ce zai yi ruwa wani ya sadu da iyalansa da ganganci me ganganci ka san kana azumi ka san tana azumi ka san hukuncin kuma ka san laifin kuma ka san lokacin da kake yi in sabawa Allah kake to shine ganganci to wanda malamai suka yi ittifaki a kansa to shi za a waka fara azumi 60 kuma a ramuwa daya shine wanda aka yi da ganganci ragowar duk akwai sabani amma wannan shine wanda aka yi ittifaki ka san hukuncin ka san ba kyau ka san azumi ake ka san matarka ce ka san yin laifi ne kana yi kuma ka san kana aikata laifi na biyu shan ruwa wani yana azumi ne iya shan ruwa kawai ya sha ruwa shi ma zai iya zama da gangan ko da mantuwa ko da kuskure ko da jahilci ko da tilas cin abinci shi ma zai iya zama da gangan ko da mantuwa ko da kuskure ko da jahilci ko da tilas ƙaƙaruwa mai da gangan Shekhu Usaimin ya faɗi wata magana game da ƙaƙaro amai da gangan wanda yake karya azumi ya ce shi ƙaƙaro amai yana da hanyoyi sun fi shida wani in ya ji wata magana mara kyau sai ya amai kamar ana faɗar kazanta ana kama suno sai wani kazanta to in ka san in an kama wannan din a gaban wani ya ji kanshin wani abu sai ya amai wani in ya ji wani abu sai ya amai wani in ya ji wani abu sai ya amai wani ya ji kanshin wani abu sai ya amai ko akwai wanda shi dalilin amman sa ya ga wani abu ne da ido ko ba ka gani akwai wanda ya ga wani abu kazanta sai ka ga ya amai wani in ya ji wata kalma sai ya amai wani ya shaki wani abu sai ya amai wani in ya dandana wani abu sai ya amai to yace to duk abin da ka san in ka yi shi ko ka je gurin ko ka gani ko ka aikata zai iya sa kai amma duk zai iya shiga cikin kirkiro amai da ka shi amai akwai na kirkira akwai kuma wanda zai maka ya rinjaye ka ya fito shin kuka kula shi ba shiga bane fita ne amma ka litafa cikin abin da yake kare azumi malamai sukan kawo ridda wa iyaz billah in musulmi ya ridda ibadarsa ta ruguje daga ciki har azumi ma me yasa malamai suke yawan kawo ridda a wajen warware alwala warware azumi duk wata ibada sai kaga cikin abin da ke warware ta sai a ce war ridda to yanzu daga cikin abin da muke da jahilcin sa a duniyar musulmi shine ahkamur ridda kuma a cikin littafin muktasar babu yayi akan wasu aqwal da wasu afa'al da wasu itiqadat da suke iya sa mutum ya ridda kuma shi ridda hakarinta kuma za ka ji malamai sun ce biyu ne amma ban da ridda sai ta al-kufru akwai al-akbar akwai al-asghar al-bid'a akwai mukaththira akwai mufassika al-shirk akwai al-akbar akwai al-asghar al-fisq akwai al-fisq al-akbar akwai al-fisq al-asghar amma an ridda fa akwai ar-riddatul kubra wa ar-riddatul sughra zafata malu kulli ma tubintide saboda ridda haka ne gare ta man yatdini kun an jini bi fa yamutu huwa kafir wa man yakfur bi imani faqad hadita amalu man yartadda minkum an dini man yartadda minkum an asha kaita fa yamutu huwa kafir fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah ya tamimi ta ridda cewa tana rubuta aiki la in asharakata la yahbatanna amalukum to da ya kamata mutum ya san ahkamur ridda kuncin ridda me mutum zai aikata me mutum zai faɗa me mutum zai kudure me mutum zai bari wasu lokutan barin wani abu sai ka kai ridda yanzu misali mutum zai wuce sai hango mushafi a cikin kwata kuma yana da iko da zai dauke sai ya wuce ya san mushafi ne yana da iko ya sani yana da zabi kuma ya bashi barin ta a cikin hakan kamar amincewa ne ya ci gaba da zama a hakan da kai da wanda ya jefa sai a muku hukunci iri daya kun ga ashe kenan sanin hukuncin hukuncin ridda malamai suna nufin tunda suna saka ridda a cikin abubuwan da ke wara alwala ke wara sallah ke wara azumi ke bata haji kowace ibada sai ka ga abubuwan da suke mubtila cikin ta akwai ridda suna nufin ka je ka karanta menene ridda don ba ka bayanin ridda sai su faɗi kawai kaza yana cikin abin da ke sa alala ta ibada ridda wadannan abubuwan sai kamata mu kiyaye muka kiyaye su shine ake kiyaye azumi ka kiyaye abin da zai bata shi ka kiyaye abin da zai lalata shi na zahiri da wanda shari'a ta kawo sai abubuwa guda goma sha biyu wadanda aka ba su uzuri su sha azumi da larurori goma sha biyu yadda za ku gane addinin nan na Allah ne kuma addinin nan ne sauki ne ko bai da wahala kuma kowa zai iya daga cikin akwai za ku ga an ce mukallaf in an samu mukallaf akwai mukallif akwai taklif akwai al-mukallaf bihi to ba a tsora maka aiki a shari'ar musulunci kai mukallaf mukallaf shine al-aqil al-baligh al-fahim taklif shine al-fahm wal-aql wal-bulugh ba za a tsora maka duk wata doka a musulunci ba sai kana da hankali ba za a dora maka doka a musulunci ba sai ka balaga ba za a dora maka doka ba sai ka fahimta in ka kai wani lokacin da baka fahimta ba wannan bai fahimta uzuri ne sai ka fahimta to shi kuma abin da za a dora maka sai ya zama ma'lum maqdur me ma'lum sai an sanar da kai abin bai da kyau ko yana da kyau sai ka san shi ba a cewa yi kaza ko baka san abin ba sai an sanar da kai yasa duk abin da Allah yake so ai ya faɗa abin da yake so a bari ya faɗa ma'lum kenan sannan ma'dum a lokacin abin babu shi kai za ka samar da shi ta hanyar yi sannan yau maqdur abin da zaka iya ne so wannan azumi da Allah yake ayi kowa zai iya ne shi yasa Allah yake ayi wanda ba za su iya ba sai aka ware su ko masu ujiri to masu ujirin ne da Allah ya faɗi biyu a cikin alqur'ani sai malamai suka fada da karkashin biyu sai suka fitar da guda 12 man kana minkum maridan aw ala safari almarid mara lafiya Allah ya ba shi ujiri to marasin lafiya kashi uku ne akwai rashin lafiyan da ya girgije lafiyarka yasa kana kwance a asibiti ko kana kwance a gida ko baka motsawa ko kuma rashin lafiyar da sai da ci ko kuma rashin lafiyar da sai da sha ba za ka iya daukan wannan mafi karancin azumin da za a wannan shekara shine wanda za su yi awa 11 mu muna cikin yan awa 13 ne zuwa 14 akwai wanda za su yi awa 18 wannan yankin da muka je na Germany akwai gurin da za su yi awa 18 da sahur ɗinsu da buɗe baki da ashar da tahajjudi awa 6 ne za a yi azumin awa 18 da ta zo da nan mutum sai kaura daga garin sai an gama azumin ya koma sai ka koma sai ka duba map sai ka sai ka hijira ta babburin azumin ka dawo Najeriya ka zo muna awa 13 ne ko yanzu nawa ake sallar magariba bakwai saura fata nawa ake yin asuba 6 to kaga daga 6 zuwa 7 kaga awa 13 kenan awa 13 zamu to kaga mu namu da sauki to kun duk kasar da aka duba wadanda aka duba wadanda za su fi dadin ko kuma morewa su ne wadanda za su yi awa 11 akwai tsibiri da wasu yankuna na duniya su da fitowar rana to amma fa a duniya yanzu akwai masu dare zalla awa 24 dare ne akwai masu rana zalla awa 24 su rana ne to ya za su yi azumi kai sahur da rana kai buɗe baki da rana kai tahajjudi da rana kai ashan da rana ka sha ruwa da rana ka ce afdar sa'imun kuma kana da rana kaga sai malamai suka ce to mutanen da suke yankin da rana ce zalla ya za su yi azumi saka ce sai su itibari da kasashen da suke kusa da su waɗanda su ana samun dare da rana sai su yi amfani da wannan ba da nasu za su yi amfani ba tunda ba su da dare rana ce kawai in can an yi sahur to su ba su yi sahur ko da suna ganin rana in can an buɗe baki su ba su yi buɗe baki a nan ko da suna ganin rana to haka masu dare dare ne zalla a cikin su ake tahajjudi ake komai dare kawai to su ba su yi la'akari a yankin nan namu akwai kasashen da su Allah ya bambanta musu dare da rana in sun samu kusa da su to sai su yi amfani da wannan kasar sai su yi wannan to yanzu da yake ana yawan zirga-zirga a jirgi an tambayi malamai an tambayi lajana al-majlisin da'ima ni ne yanzu a Sokoto karfe 7 ake misali 7 saura fata ko saura minti 5 ake kiran sallah to sai aka kira sallah yanzu ina airport sai muka sha ruwa muna sha ruwa sai jirgi ya duka da mu zai mu da motar kasa muna daga sai muka tarar da rana kuma mu kuma gashi mun sha ruwa anan to ya zami za mu ci gaba da azumi ko za mu ci gaba da shan ruwa mutum da mun riga mun sha ruwa ko kuma mun dau azumi mun wato mun dauka muna tashi kuma sai muka zo muka tarar da dare a wata kasa ko kuma muka tarar da rana a wata kasa ko kuma a wani mun bai cika ba to sai malamai suka ce inda ka dauko azumi da shi za ka yi la'akari wajen saukewa in ka dauko azumi daga nan to sai ka bugo waya Sokoto kai sai aka sha ruwa to wannan kwaya ɗayan da ya samu wannan rikicewa a sama sai ka yi shi da Sokoto daga nan kuma sai ka ci gaba da amfani da garin da kaje to dan ba haka ba wata ran za a killa ka baya ka dau azumi a nan in aka killa baya sai kaga awanni na karuwa gari bai waye ba ana shiga dare ana shiga dare ana ko ana ta shiga rana ana ta shiga rana sai kaje gurin da gari bai waye ba kaga in kace da can za ka yi la'akari to za ka waye gari azumin ka sai zama yawa 24 sai malamai suka ce duk an gano wannan an tashi to abinda za a yi kenan sai a dauka da inda aka dauka a sauke da inda aka sauke sai kuma a ci gaba da yi da kasar da aka halarta sannan tafiya wasu lokacin za ka yi niyyar tafiya ka daure kayanka sai ka tashi baka azumi sai a fasa tafiyar ko ba haka wata ran ko baka yi niyyar tafiya ba ka tashi da azumi sai kuma tafiya ta taso to ya za a yi ba malamai suka ce wanda ya yi niyyar tafiya ya daura kayansa bai tashi da azumi ba da safe aka kawo masa tudinsa yayi karin kumallo ya breakfast sai kuma aka ce aikafiyar na an fasa ya riƙe bakinsa ya ce a ci gaba da cin tuwonsa amma ba a gaban mutane ba suka ce ai kamar mutum ne ya dawo daga tafiya sai tare da matarsa kuma ta yi tsarki ita kuma tana al'ada kun gabata azumi to sai da aka zo rana kamar sha biyu sai al'ada ta ya ɗauke sai ta yi wanka kun ga za ta ci gaba da cin abinci har zuwa faɗuwar rana shi kuma ya dawo daga tafiya shi ma wannan daidai ƙarfe ɗin shi ma kuma ya samu ainihin wato yana cin abinci to ga matarsa ta yi tsarki ga shi ba ya azumi ka ga shi kenan sai ya rika ko akwai wani malami da muka karatu risala da aka zo wannan gurin sai ya ce zan muku tambaya ina son kowa ya yi nazari ban amsa me hukuncin mutumin da ya kashe limami ya siyar da ladani na'am ya dau matarsa suka je cikin masallaci suka yi mu'amala aure kuma ya rushe masallacin ko bai aikata laifi ba kowa ya shiru an yi ake bai laifin komai ba sai ce mana babuka na haɗa muku da yawa na fito a guri ɗaya akwai babin gasugu a babin gasugu idan ka zo ka ɓace wa mutum fili ka gina masallaci ya kai ka kotu alƙali ya yi hukunci cewa filin naka ne masallacin ya tashi daga aiki to kaga wannan kafin ya zo ya rushe masallacin sai baka filinka kaga wannan gidanka ne za ka iya shiga kai abinda ga dama da iyalinka a ciki to kuma aka koma babin wato ƙisas to dama shi ne mamun da aka rika ya sallah masallaci ya kashe maka dan uwa wa qad ja'alna li waliyhi sultana fa la yusriku qatl innahu kana mansura shi kuma ladanin ashe bawanka ne yace a to tunda kai kana bawa na kuma har kaje kai limanci kai ladanci a masallaci da ka kwace mun fili je ka kasuwa ka sayar min da shi ka yi mun tefani sannan matarsa kuma ya dawo daga tafiya ne ita kuma ta yi tsarki ta ga kowanne a cikin waɗannan abuwa bai aikata laifi ko ɗaya ba to sai suka ce to shi matafiyi kashi uku ne matafiyi akwai matafiyin da za ka ga yana tafiya yana azumi baya jin komai ko tafiyar da mafi yawan za a jirgi ake yi sai ga daga nan zuwa Abuja da daɗewa ake amma yanzu awa ɗaya zuwa Kano za awa wajen bakwai ne yanzu minti arba'in zuwa Lagos awa ɗaya ɗan wani abu da sai an muni to don wannan tafiyar ta awa ɗaya sai ka karya azuminka kaga mutum ashe kenan tafiya tana iya sawa wata ran da sauki sai ka aje azumi to akwai wani hadisi a cikin Bukhari da Muslim sahabbai suna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suna azumi wasu ba sa yi masu azumin ba su ce ku me yasa ba ku yi ba marasa azumi ce ku ko me yasa ku sauke ba sai aka zo yin aiki da aka zo yin aiki wanda ba sa azumi su suke da kuzari da kumari sai suka kama ayyuka sai manzon Allah ya ce zahaban mufsiruna al-yawma bil ajri wanda ba sa azumi ya sun kwashe lada amma ba a zargi waɗanda suka yi ba amma power aiki ta ƙara wa waɗanda ba sa azumi sannan ko ne zai ɗau azumi tafiyar akwai wahala ko kuma kana jin ba za a sha wahala ba daga cikin matsalar tafiya wata ran ka kaddara ba za a sha wahala ba wallahi sai a samu wata ran kuma kana da za a sha wahala sai ga Allah ta sauki ba samu wahala ba shi yasa addu'o'in nan biyar da mutum yake roƙon Allah idan zai yi tafiya wannan addu'a duwa ta da karba ka sha daga ci akwai Allahumma atawa tu anna bu'da Allah ka nade mana nisan tafiyar nan ko muna ganin nisan ta ka kawo mana ita da sauki shi yasa mai risala yake wa in lan tanalku darura mutum yana tafiya zai iya sauke azumi ko da babu wata matsala amma an samu wani mutum shi kuma ya dauko azumin sai kuma rana ta kwalle gari yayi zafi shi kuma yace sai ya karasa azumin sa haka sai ya faɗi jama'a suka zo suna masa inuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani yake me faru a kan aka ce mai azumi ne ya samu kansa a wannan yanayi sai ce laysa min al-birri as-siyamu fi safar ba cikin nagarta ka dauko azumi a lokacin tafiya ya irin wannan yanayi to kaga kenan mai azumi yana da sunnar da zai azumi ko ya aje azumi ko kuma ya dauko azumin wahala ta saya ya aje shi wannan ana yi ka dauko azumi sai kuma rana ta kalle kaga zaka cutu sai ka sauke azumi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana halin tafiya sai aka ce masa ai wasu suna azumi shi kuma gashi ana wahala ana rana mutum yana tafiya yana faduwa sai aka kawo masa abin da madara a cikin abin da ya daga sama sai da kowa ya gani sai ya sha saboda ba da sahabbai dama kowa ya sha kunga wannan sauki ne daga musulunci to ciwo kuma wani ciwon a gurinka zaka iya daurewa wani ko ba zai iya daure ciwo ba shi sai ake so in ya zama saura sati ɗaya Ramadana ka je ai maka general check up a baka shawara yanzu yadda doctor ya faɗa wani tun Ramadan din nan bai azumin nafila ko ɗaya ba bai le dan saba Sha'ban din nan da ake so a dan yawaita azumi a ciki ya zama kamar nafilfili kafin shiga Ramadan bai yi ko ɗaya ba sannan akwai ciwuka a kanta a jikinsa waɗanda bai je an gwada shi ba to mun yi wata lacca waccan shekara a Aminu Kano Teaching Hospital da wasu ƙwararrun likitoci da suke ba da shawarwari cewa idan mutum azumi ya kusa ya je a ba shawarwari yadda za ka yi azuminka da irin abincin da za ka ci a sahur da irin abincin da za ka ci a buɗe baki yanzu wani sai ya je ya sahur da abinci mai yaji ko ya je ya sahur da dambu idan misali kai sahur da dambu shi kumbura yake da rana yana buƙatar ta zuba masa ruwa yamma ruwa yake da ta zuba masa yamma ka ci abin da ko ka ci abin mai mai da yawa wanda mai da zai dinga tasowa yana buƙatar ka dinga kwantar da shi da ruwa sai ga mutum ya ji gata a sai sahur ne to sahur ma akwai karatu a cikin sahur akwai karatu a cikin buɗe baki wani kuma ya tashi buɗe baki sai ya buɗe bakin da zai hana shi komai da daddaren nan ba zai sallah ba zai karatu Qur'ani ba zai zikiri ba zai addu'a ba duk garaba sa Ramadanan nan sahur din sa ya hana shi abu da bakin sa ya jawo masa saboda irin kanniyar abincin da yake da irin malmalar da ya tashi da ita ta yawa da kuma abubuwan da yake mai maiƙo masu kashe jiki da kuma rashin tsara cin abincin ana kai azumi me ake cewa yi matakai ne guda hudu matakin farko aka ce ka samu ruqab menene ruqab dabino da ba danye ba ba me kuke kiran sa da ko Hausa ta ku bata wanda ya bura burare muke kiran sa da Hausa kan da yaran sa ko sai ake kiran sa wanda Lubiya a wannan larabci bakai Allah Lubiya Lubiya larabci ne ko a tsawon da kallon da ta ya bura ya cira ya dan fara jajijija bai nuna gaba ɗaya ba bai kuma zama danye gaba ɗaya ba to da ta Hausa Kano anan ta cinye to Lubiya kuka ce larabci ne ta faɗa da Hausa dabinan da bai gama nuna ba kuma bai zama danye ba a rubabe kuma wanda ya lalace ya tara masa rubabe eh gaskiya ne ana faɗa haka ka tare da Allah wanda gaskiya wannan sai ana kira da sabbar masu karatu zoro da muke suna gaya mana cewa ana ce masa rubabe amma rubabe kuma ya tafi can karfi to me yasa wannan ake sauki saboda shi ba bushashe to a kaga tamru muke ci mu kuma sai an rasa wannan sai aka fi tamru tamru shine wanda za ka sa ka ji kai kaga babu ruwa a jikinsa ko kada shi ma yana buƙatar da kaci shi ka sha ruwa saboda ba ka ba sai ya kartar maka hanji saboda ya bushe shi sa sai an rasa wannan sai a zo tamru in ba tamru sai kuma a sha ruwa hafa hafayat aka ce hafa me ma'ana hafa tsotsa ba kwankwaɗa don wanda ana sai a duniya ga ya haka ya gaba a duwa ba ma su kwaf 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 saboda kushinka ya dan yi awa goma sha uku ba komai a ciki to abin da yake so yana son a dan shirya masa ya karbi sakon a hankali a hankali so kana tsiyawa da yawa to sai ka ga kawai sai ga wani cikinsa ya lalace ko wani sai kuma ka ga cikinsa ya wani ma cikinsa ga ya kulle kai akwai ko wanda a wajen shan ruwa fa ya faɗi mutu in babu wani sai aka ce kuma a nemi dan itace faɗan itace da aka ban maka, wani ya fi san tufa, wani ya fi san gwanda, wani ya fi san abarba, wani ya fi san lemo, wani ya fi san ɗaka, wani ya fi san kaza, aka ce sai wannan. Saboda matakai matakai sai kuma je ai sallah sai kuma a zo a fuskanci abin da za a yi. Kun ga waɗannan tsarin na buɗe baki da sahur suna da mahimmanci, mutum ya je ya nemi shawara, ya ji jikinsa, ya ci irin abincin da zai ci, ya ga irin wanda ya dace, kuma inda Allah ya taimake mu. Allah ya taimake mu. Duk wani abinci mai lafiya wanda bai da tsada ne. Ko? Na koma likitan abinci a nan. Mafi yawansu sai ka ga masu arhani. Ba ka zama magana mace. To saboda haka sai ka ga masu sauƙi ne, masu kuma babu wahala sosai. Mukane da muke kaza, ai ba haka kuma ake cin kaza ba. Su abin da ake so ka ci kaza. Cinya ɗaya, akwai wani malam Anas, wani likita ne a aka mutu Aminu Kano ɓangaren food and nutrition, ya ce yadda muke ɗin nan a zo a zuba ma kaza guda a aje maka ruwa, to su a gurinsu da ka wuce cinya ɗaya ragowar duk ba shi da amfani, kawai cika cikin ka kake da shi. Ya ce akwai abincin da kawai cika maka ciki zai, amma ko ba zai maka amfani a jiki ba. Na cika ciki ne kawai ka ji dai dam-dam ta cika. Amma in ka wuce wani adadi to ragowar ya zama bai da amfani a jikinka. So da haka fitowar cin abinci da fitowar yadda za ka yi sahur, yadda za ka wani wake, Allah ya kawo mana ilimi yanzu. Ba za ka yi yadda za ka ƙwaru ko ka cutu ko ka cutar da jikinka ba ko ka cutar da dukiyarka ko kuma ka yi abin da za ka zo ka kasa amfanuwa da garabata da ke watan Ramadana. Ragowar mata huɗu ne, mai jinin al'ada, mai jinin doki, mai shayarwa, mai ciki. Ka Allah da tausayi. Yanzu matan da suke jinin al'ada wani abu ne yake zuba daga ciki ake cutar da ka. Kake azumi ci gaba da domin wani abu na zuba kuma ana azumi za a sha wahala. Sai Allah ya sauke mata azumi, mai jinin haihuwa ma ka sauke mata azumi, mai shayarwa kuma wacce in ta yi azumi ɗan zai jigata ko ta jigata, ai tausayin Allah ne akan jaririn. Amma wata mata tana shayarwa, tana azumi, ita lafiya, ɗan lafiya, wanda sai ta shiga da azumi, kuma za ka ga cikin tana azumi da cikin ita bata cuci ba, ɗan cikin bai cuci ba. Amma akwai wadda in dai ta yi awa 13 bata ci komai ba, suka ji shi yaron ya yi shuru, shi ma ya jigata, shi ma ya azumi yake. Wata sai ka ga cikin ta ya kulle, to sai aka ce to kake wahalar da kanki, kake wahalar da ɗanki, dakata ki ci abincinki sai a san yadda za a yi. Kaga hudu daga ciki kenan. Mahaukaci da yaro, yaro ana koya masa azumi a lokacin sahabbai, amma dabarar da ake ma yara sai a yi musu tsana ta auduga, lu'uba min al-ihl, kamar da ya zo a Bukhari, sai mu musu tsana ta auduga, sai mu ba su su dinga yin wasa da ita har lokacin shan ruwa. Amma daga shekara 7 ne zuwa sama, lokacin da aka fara koya yaro sallah, a lokacin da aka fara masa training din koyon azumi. Shi kuma mahaukaci, ka zama ba za ce azumi tun da ma bai san kansa ba. To sai malamai suka ce to mahaukaci ne baya azumi sai warke 15 ga watan Ramadan. Ranar da ya warke za a ce ya rama 15 ɗin baya sai dai ya fuskanci 15 ɗin gaba. To amma a ranar da ya warke 12 rana sai ya warke, da sai a ce kai da ma ɗauko azumi sai ka kame bakinka zuwa faɗuwar rana. Sai yaro kuma baya azumi na farilla, ya kwanta bacci ɗaya ko biyu ko uku ko zuwa a cikin da ranar Ramadan sai kawai ya mafarki. Sai ce to kai kuma yanzu ashe azumi yanzu ya hau kanka, gobe dole ka tashi da shi, yanzu kuma ka riƙe bakinka zuwa faɗuwar rana. Suka ce mutum zai iya haukacewa ana azumi, kuma zai iya warkewa ana azumi. Sai wanda ya zo ba musulunta ba, ya zo ya musulunta, ya zo da rana ya samu da tijajir a yana azumi tafkiri da yamma, ya ce malam na zo na musulunta. Sadarcin bayanin musulunci ta aka ce masa za ka yi azumi watan Ramadan, yanzu ma ka gama azumi muke yi, to shi za a ce ya riƙe bakinsa zuwa faɗuwar rana tun da ya musulunta yanzu? Malamai suka ce a'a, a bar shi gaba da ci abincinsa gobe sai ya ɗauka. Ta wani ya zo yana jin yunwa, in ya ji cewa ba za a ci abinci ba zuwa faɗuwar rana sai ce ya fasa. Su kuma ana lallashin mutum biyu, har kuɗi ake ba su, wanda aka ga talauci zai sa ya fita da kuma wanda aka ga talaucin can zai sa ya shigo. Mu'allafatu qulubuhum, sai a ɗauki zakka gaba ɗaya, kana da zakkan miliyan 100, sai ka ga wasu mutane suna wasa da addini, suna son su fita saboda talauci sai kace ku zo nan ga wadannan sai ganta a kawun farko ana sallah wancan kuma yana rarage shi yana zuwa yana dan karba abinci yana dan zuwa cikin musulmi yana ya ci ato wannan shi kuma an ga alamar zuciyarsa ta karkato in an bashi kudi dama tsoron da yake ji can kayyar musulunta su kwace jarin da suka bashi amma da zai samu ne zai bashi jari zai shigo duk suna karkashin muallafat kulubum mai shiga ka a bari bai shigo ba mai fita kada a bari ya fita in dai har zakka za ta yi amfani to a saka ta a wannan babu lallashin zuciyar mutane su shigo da kuma lallashin zukatan mutane kada talauci ya sa su fita kun ga wato wannan kenan sannan akwai wadanda za ka ga suna da larura larurar su ta kishirwa ko ta cin abinci akwai wanda zai je likita ya auna shi sai ce gaskiya ba za ka yi azumi ba ba kai ne kawai dan mutum ya yi jiwa shi wallahi ulsa gare ni yanzu ulsa za ta tashi ta ƙarya da ta gaskiya to akwai ulsar da za ka je a baka shawara kai azumin ta lafiya shi sa wannan likita yake cewa idan har mutum azumi ya kusa yaji yana da larura ya je a bai shawara wata ran daga sahur za ka gyara wannan ulsar ta ga ce to kar kai sahur da abinci mai yaji yanzu wani dan wake da yaji da shi zai sahur kuma ya barbada yaji da yawa yana yi yana haka dai kuma yake zai shiga rana da wannan yaji a cikin sa ai ga ya dauko rijima to kala abinci da kala ruwa da abubuwan da zaka sha yana da kyau sai je karbi shawara saboda kada ai azumi a zo a shiga wahala kun ga shi kenan inganta azumi da kula da shi sannan azumi akwai su abubuwa da suke tauye azumi akwai wanda suke kwashe ladan azumi ba tare da sun karya shi ba yanzu wani ya ji mu yace mallam sai kun magana akan masu yin game yanzu wani irin game ake yi a waya sai kaga mutum tun safe yana kai wasu ma sun tare da wanda za su yi da azumi kuma yanzu an fara saka kuɗi to kenan kaga ana azumi yana caca wai shi din ya bata lokaci kada ya ga wahala azumi sai ya bata gurin da to ya kamata mu yi hankali abu na biyu a gurguje karatun Qur'ani Ramadana watan Qur'ani ne wata ne na Qur'ani kafin a ce ai azumin watan Ramadana sai da aka fara saukar da Qur'ani a cikin sa shahru Ramadana allazi unzila fihi alquran to karatun Qur'ani kada ka yi shi a shubaiyin Imam Shawkani al-Imam Shawkani yace idan Ramadana yazo akwai littafi hadith talaf ma alquran fi Ramadan yadda magabata suke ta'amuli da Qur'ani a cikin watan Ramadana wallahi ka ga wani abu inda ba dan an rubuta ba kuma an faɗa ba kuma wanda suka faɗa amintattu ne sai ka dauka hankali ba zai dauki abin da suke wa Qur'ani na karatu ba Ramadana ya kama ko ka san aqsa wanda aka samu cikin magabata akwai wanda ya sauka 60 a Ramadana sauka 60 in ka dauki ikra'an hadar ita ce mai saurin nan ko to wannan al-ifasi yayi sauka al-qur'ani a ikra'a zamzamiya bi ikra'at hadar yayi ta a awa 7 da rabi kenan mafi saurin tilawa da zaka sauke qur'ani a cikin shine wanda yayi awa 7 da rabi yana karatun al-qur'ani in dai ana son lakabi ya dinga fita daidai amma akwai maddojin da ake rage musu ruf da makhariji ruf da inda ya kamata a gunna ana yi da madda da dole sai an ja ta shida ana ja amma akwai wacce za a iya jadda hudu to bisa an rage su koma da jeru yadda za a yi karatun a gama to shine akwai waɗanda gaba ɗaya Ramadana ya zo aje komai yake yi dama ya tanadi abin sahur da buɗe bakinsa na kwana 30 bai buƙata kasuwa ya rufe ka kun san mu nan ne kadai ba a ritaya zuwa kasuwa sai mutum ya yi kuɗa biya ka ka tashi amma imamin nawawi a cikin riyadu salihina sai idan magabata suka kai shekara 40 sai su ritaya daga zuwa kasuwa su zauna a gida sai su sa ƴaƴansu su kuma su gaba da ibada wa kada ya balagu 40 sana ha ya zama nan masjida wa alquran sai ce to dai tunda ne 40 ai na gama kuma harkar duniya barin koma ta lahira wani kun san mutumin da yanzu kuma za ka kana ƙara samun kuɗi kana ƙara neman kuɗi
kana ƙara samun kuɗi kuma kuɗi suna hana ka barci suna hana ka har sallah in baka ci sa'a bai su hana ka yin sallah su hana ka shan magani su hana ka iyalanka su hana ka hutu su hana ka kula da lafiyarka saboda haka ka nazzama wa kanka tsarin karatun Qur'ani na ga wani tanzimi da wasu suka yi shine mafi karancin abin da nake ga mutum zai iya sauka Qur'ani ɗaya a Ramadana ya za ka sauke Qur'ani ɗaya ba tare da ka wata wahala ba shine ka dinga yin takadda goma kullum takadda goma shafi 20 in ka duba Qur'ani musafi dan Madina shafi 604 min al-jinnati wan nas la ka ga 604 to kaga kenan shafi 300 in ka zaka yi shafi 20 kullum 20 to 30 kaga 600 kenan to ya zaka yi shi cikin sauki shine kowace sallah bayan kowace sallah sai ka karanta takadda biyu ko takadda biyu shafi nawa kenan hudu kowace sallah sannan takadda hudu an duba a ga in ba ka da saurin karatu minti biyar ne to kaga a shi kenan a Ramadana da kake da minti 1440 kullum ka ba wa Qur'ani awa daya an ga ba wahala in ko minti biyar ne ka ba shi minti 30 to shine za ka yi sauka daya idan kana da dama ka yi sauka biyu ta Al-Qur'ani a cikin Ramadana shine ka maida shi ya zo ma takarda 20 shafi 40 idan za ka iya yin haka ka yi sauka uku duk kwana 10 ka yi sauka daya wanda yake matsakaici baka wahalar da kanka ba ko baka takura kanka ba kuma kai matsakaici shine sauka hudu duk sati sauka daya ka fara asabar ka sauke juma'a ka fara asabar ka sauke juma'a sai zama kai sauka hudu ta alqur'ani duk juma'a zaka tara iyalanka da safa cewa zaka yi katama ta minan jinnati wan nas har wato magabata in mutum zai zo minan jinnati wan nas sai ta tara yayansa ce to na faro karatu daga Fatiha zan zo minan jinnati wan nas da haka duk kowa ya iya jin minan jinnati wan nas daga bakina saboda haka sai ayi addu'a cewa yayi katama qur'ani ga wannan ba karamin canji za ka samu a imaninka ba in ka sauke Qur'ani sau hudu a Ramadan in ka ba ka da kuma wani aikin yi kawai kai zaman kuma kun sani wannan za mu rage don an tambayi wani yaya magabata suke mu'amala da Qur'ani yake yadda suke mu'amala da wayarku yanzu ka canza yadda kake amfani da wayarka na kwana ɗaya ka maida Qur'ani a gurin idan za mu kwanta bacci ƙarshen abin da ke hannunmu shine wayar mu muna farkawa abin da muke fara dubawa wayar mu ƙarshen abin da muke kafin mu shiga sallah shine wayar mu ana cewa assalamu alaikum abin da muke fara duba a wayar mu to kun san yanzu ana dawaki ma da waya a hannu ana ɗauka tawafi sai ibada ne ana tsakai sa kamata a daka sanda kowai ba na larura ba amma har hoto ake ana tawafi ana shi tawafi an ce kamar sallah ne ba a magana ne a cikin sa to yanzu ana yin sa'ara akwai wanda ya tere da Allah mu wato nace ana tawafi ai a cikin ibada muke sai mun gama ko cikin ta gwo da za mu gama ta sunna amma kamar Allah da ka sallah ne sai a bi salfi haka da haka ne a nan da yake shi ba ka masalla ne sai dai shi an halatta ai magana ba a magana a sallah shi sai ake yin sa da alwala jigan shaidan mutun ya rike haka da wayar sa yayi haka yana kai ko shaidan da fito ne sai ya salfi da shi Allah ya sa ya yi salfi to jifan da zaka ibada ne lokacin da kake jefawa bai kamata a kai wani abu kuma a gaban ka ba tunda me yasa aka ce ka ce Allahu akbar saboda ni kamata zikirullah da tawafin da sa'ayin da jifan da arfa da muddalita duka ne dan an yi su dan kai a girmama Allah a girmama sunan Allah to kaga kamata ya a ce wannan wayar ta cinye mana lokaci sosai in mutum duba ga awannin da yake kashewa akan wayar nan wallahi da zai raba hudu ba Qur'ani rabi da ya ji dadin imanin sa to amma Allah ka mana wani sauki kun san duk inda sharri yake sai Allah ta'ala ya fito mana da alheri ta hanyar sa yanzu wannan akwai wani application da kasar Saudiya suka yi na Al-Qur'ani Mushaf Al-Madina wannan mushafin in kana da shi a wayarka
zai taimaka maka ta bangare hudu, zai taimaka maka ta koyon karatun Qur'ani. Domin za ka iya selecting da malamai sama da 100, kai selecting malamin da ka fi jin daɗin muryarsa, sai ka danna shi yana maka karatu kuma kana ganin ayar na tafiya ko malamin na karantawa. Sannan za ka iya sawa cewa kowace aya a yi maka repeating ɗinta sau adadi kaza. Sannan za ka iya sa flow, in malamin sauri yake, ka sa ya dinga maka flow. In kuma flow yake za ka iya ɗan ƙara shi ya ƙara maka sauri. Duk wannan ta Allah dan a kama ta da hujja mai ranar kiyama cewa ba ta da uzuri. A wayar ta kama akwai yadda za ka yi ka amfana da ita. Don sa ga shi nan ana tayi na karatu, na ilimi. Ba ka da uzuri ko ba ka je makaranta ba za ka ji karatu a wayar ka, akwai application kala-kala, akwai YouTube za ka shiga, akwai Facebook, akwai YouTube. Ko ina yanzu malamai sun zuba karatu. Za ka mutum bai da uzuri yanzu ya ce da waya a hannunsa baya karatu. Akwai shafukan karatu. Ita dama wani ai address ne, kowa ya san inda za shi. Kowa ya san inda za shi. Inda kuma kake zuwa nan ne dama inda ya fi maka sauki kuma nan ne kai ɗan can gurin ne. Idan gurin ba ka kake buɗewa, dama kai wannan ne a zuciyarka. In wajen karatu kake buɗewa, in kasuwanci kake buɗewa, in duk abin da kake buɗewa dama shi ne. Saboda wannan tana taimaka mana mu bi Allah, kuma tana taimaka wa mutum ya saɓi Allah in yana son saɓon Allah. Saboda mun amfani da wayoyinmu wajen ta ƙara mana bunƙasa kasuwancinmu, mu bunƙasa iliminmu, mu bunƙasa ibadarmu, mu bunƙasa karatun Ƙur'aninmu. Waɗannan su ne muhimmai. Na uku shi ne sallah. Ibnu Qayyim ya ba da wata shawara, ni na duba wannan shawara. Yake kawai ka dinga raka'a 40 kullum. Kawai kullum ka raka'a 40 shikenan. Dole 40 ne. Yace yawa. Farilla 17. Sallar dare 11. Rawatib 14. 40. Ko baka je wani masallaci an yi tahajjudi da kai, ko baka je koyi na ba, ka rike 40 din nan. Sai dai ka ƙara amma ka karkasa da 40 din nan. Kafin azhar kai hudu, bayan azhar kai biyu, bayan magariba kai biyu, bayan isha kai biyu, kafin kai asuba kai biyu, shine hadisin Ummu Salama. Wanda ya rike raka'a 12 nan, ranar alkiyama za a buɗe masa ƙofa aljanna takwas a cikin zaɓin da yake so ya shiga. 11 kuma na riwayar Nana Aisha. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya haura 11. Don ka ɗauki wannan, ita 11 nan za ka iya yin ta doguwa, za ka iya yin ta gajeriya. Muna da wani limami a unguwarmu, shi Tijo ake kiransa. Yana da ka 10, shi baya mutu 11. Amma 11 za a yi muku ita a hali uku. Akwai mai sura-sura, akwai mai aya-aya, akwai mai sumini-sumini. Idan ya ga jama'a sun taru zai ce to me sumuni sumuni za a yi ake e to sai ɗauko izu ɗaya sai raba shi takwas sai kuma a yi shafi'i da wuce izu ɗaya za a yi muku amma sai a raba shi takwas sumuni 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 kun ga raka'a takwas sai kuma a shafi'i da wuce kun ga muku 11. To idan kuma aka ce malam da hadari a gari to sai a kuma yi ayoyi gajeru guda 10. Sune yana cewa wala dali thumma nazar Allahu akbar na ga dago thumma abata wa nazar Allah thumma adbara wa istakbar fa qala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlu bashar fa uslihi saqar wa ma adra kama saqar la tubqi wa la tazar lawahatun lil bashar alaiha 19 Allahumma salli ala dari. Don ku kuma shi ne wacce yake daga alamta ya kai ka zuwa nasi, ita ce sura-sura. Mai sura-sura ma kuma sura daga alamta ya kai ka zuwa nasi. In an yi fatiha sai a yi alamta ya kai fa. In an yi fatiha sai a yi ilahi. An yi fatiha a yi suratul ma'uni. An yi fatiha a yi suratul kausar. In an yi fatiha a yi suratul kafiru. An yi fatiha a yi suratul nasari. In an yi fatiha a yi tabbayyada. In an yi fatiha a yi kulhu wallahu. An yi fatiha a yi falik. An yi fatiha a yi nasi. Kun ga muku raka'a 10 sai a yi wuce. Ba wanda aka tasara fata. Yana da cika ake samari, ka san da aikin ibada ba ma san a dade ana yi. Amma mutum sai ya awa uku yana kallon kin, ko ya awa ɗaya yana kallon darabi yana kallon ban, har in gama ya dinga ci, har in gama. Amma da ibada an dade an dinga surutu. wallahi an dade ana sallah an dade ana kaza an dade ba a sharuwa ba an dade ba a kaza ba yau har yanzu azumin nan har yanzu ba a sharuwa ba duk aukin Allah su ake ai maza a gama wannan yana cikin hatsari so mu kokari mu rike wadannan raka'a 10 sha fara mu ciko sha sai ciyarwa Dr. Jajir ya fadakar da mu da zuwa kan muhimmancin ciyarwa ta daidai ku wallahi kai wani abu duk san kuma ina ba mutum mai sauki wanda zaka iya ni na kusa da an aikata ba na son kwaso abubuwa masu yawa kullum ka sai dabino kwaya uku nawa ne dabino kwaya uku naira 50 kwaya uku kwaya dabino kwaya ɗaya naira 50 ok kwaya uku naira 50 to in ka ce uku sai ka ci daya sai ka ba wani shi ma su ci daidai idan ka ba da dabino kullum ka ba da guda biyu to ka ba da dabino 60 a ramadana to ka sa abin da annabi ya maka alaihi salatu kai Allah zai lisan ka ta daga wuta da rabin dabino to kai ka ba da guda 60 sai an zo garan sallah sai ka ce ya Allah annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake ka kiyaye wuta koda da tsagin dabino ne Allah ni guda 60 na bayar ina tawakkali da dabino nan da ba guda 60 Allah ka kasa in shiga wata jahannama kuma ga wata takura ba in dai kai ka bayar to ka ba da guda 30 da na Aisha ta yi wani abu wata mata ta zo ta bara da ita ƴaƴanta sai ta shiga daki ta dauko mata dabino uku ta ba uwar ta ba yayar kafin uwar ta dauka ta cinata yaran guda biyu sun cinye nasu sai suka ce babu kara mana sai uwar ta sa wannan dai ba shi ta tsaga shi biyu sai ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi sai wannan abin ya burge na Aisha yadda uwa ta hakura ta ba yayanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo sai ta ga mun sai ce duk wanda Allah ya bashi yaya mata ya musu tarbiya ya kula da su ba shi da wani sakamako sai shiga aljanna kuma a ce dabino ɗaya sai ce ce ka in kai shi da ikhlasi sai ka kada ka rena kake ce a'a ai shi da tijazu ya ce gwamna ya ce ko ta santa a ga ce da buhu ɗaya buhu kullun 170 za a dafa a Sokoto a kalla mutum 250 su ci ko na buhu ɗaya to kaga in wannan kake ce to ai ba ni da kuɗin da zan iya wannan to sai annabi ya ce maka wala bishiki tamra wani ba ta mun ba shi da shi sai ka so kai wata guda biyu sai ka yi wa wani na kusa da kai sallama ka bashi daya kai ka ce kai ka sha daya ya ce a fadalu sadaka ta qayyul ma'i ka ba mutum ya sha ruwa ma shine mafi darajar sadaka domin komai na sai an sha ruwa ko a hada shi da ruwa ko a yi shi da ruwa ko a sha ruwa kafin a kai an gama a sha ruwa haka ruwa yana da muhimmanci ka ba mutum yasa shine mafi darajar abin da dan adam yake sha kuma shine mafi saukin abin da ake samu kuma wannan cewa wallahi takkabari ba kai cewa kwantin ɗaya ba kuma da ma ga kunan waɗannan masu cewa sai an kwana ana wa'azi in ka samu mutum ɗaya sai ka ce kullum ya dinga zuwa kuna ku da baki da shi kikenan ya tira bi ka tira bi kuwanka ne da ma na mutum ɗaya ku ci tare kikenan ka ga ka dauki nauyin mutum ɗaya ka ci da shi sau 30 sannan muhimmi na gaba addu'a kada mu wasa na gano wasu lokuta guda 90 a cikin watan Ramadana da in dai ka gaya wa Allah bukata a lokacin ana sa ran ya amsa maka to ko bukata ɗaya ce kamar mai tawa Allah ya fi so 90 da wuya ta faɗi lokacin sahur lokacin buɗe baki da kuma kana tsakar azumi idan Allah ko kai da sa da kai in za ka sahur ka ce rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar in ka sahur ka ce rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar in kana tsaka azumi ka faɗi wannan ka gaya wa Allah ya baka duniya mai kyau baka lahira mai kyau sau 90 a cikin watan Ramadana kana ga ba za ka sa'a ka samu wani lokaci ko a karbawa da ai mafi girman addu'a ita shine ka ce Allah ya baka duniya ya baka lahira duk wannan nan da muke so din muke nema duk wannan nan da muke asarar din muke kaucewa muke son mu kaucewa duk zirga-zirgar nan da ake yi da masu kuɗi da masu mulki da ɗan kasuwa da malamai kowa fa sai yake samu duniya mai kyau samu lahira mai kyau don ka cewa Allah ya baka duniya mai kyau baka lahira mai kyau tsare ka azaba wuta to duk wata addu'a da zaka sharhi kake yi kowace addu'a a duniya sharhin wannan ce yasa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a da yake kenan duk mafi tsadar addu'a ya ce a baka duniya mai kyau a baka lahira mai kyau a tsare ka wuta duk wannan na ita kafi da ba ko kuna shiga itikafi yanzu mu tsari muka itikafi sai an cika form an sa hoto an maka interview so da wani kawai an shiga itikafi an tafi da dara na sallah sai fita kama a lorarsa saware sai je tattar wayoyin mutane da jikin kwana mutane ya tafi tunda ganin sai muka sa security za shi ga itikafi sai an sa security sai an dauki lambar mutum sai an dauki wayar mutum sai ya zo ya cika form duk saboda ai tsari sai kuma an yi komitoci a masallacin suwa su dinga share shi time din bacci time din tashi time din karatun qur'ani a tashi mutane ai sallah a hana hira kuma a ciki sai an samu committee ladabtarwa a cikin itikafi wannan ce kai da Allah kwanta kwanta da Allah lokacin bacci in uku ta ce kai ko ai tashi da Allah me ka ka itikafi karo tashi uku tayi tashi ka ga Allah da ku ko ka shiwa kai da kuka in kare ta wanda abin ya ga wa Allah ko ka fashe wanda kuka ya fa abin da yake da ku ya fa abin da yake da kuka dai da cikin sunna annabawan suna addu'a ko karu sujjadan babukiya sai ka fadi kai sujjada ka fashe da kuka Allah ya san damuwarka sai ka addu'an nan mu mai da ita rabban da ya rage shiga zalalar rashin kadari khairun min alf shahr mu wannan dawa bai kamata ni wasa ba a ce dare ɗaya ya fi wata 84 da wata 6 ai ba za mu wasa wajen neman sa ba ko to tayin kuma mai wahala ne she da kuɗi shine umara a cikin ramadana in tana da hali wallahi ka tafi umara umara a ramadana ladan ka maka yi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka san a harami in kai azhar 2000 za a baka a zahar 1000 shine shine shekara 55 da wata 6 da kwana 20 don kai kamsu salawatu a harami ka samu ladan sallah ta shekara 220 to mutum yana da hali ne zai sa ba zai je harami ba ya je itikafin sa a can ka yi itikafi a harami kuma ka dace da lalle ta kadar kuma kai sallah ba karamin lada ke samu ga waɗanda Allah ya hore musu suka ciyarwa kuma suka tafi ramadan ba sallah kuma kana da riga ka dinka sabuwa ka fitar da kwano ɗaya ka ba talakan an je idi kuma a dawo sai a roki Allah bukatu Allah ya sa mu dace wa assalamu alaikum
Allah ya karɓi mu da kuwa da alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.